daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 16.25 da kuma 60. Abin ne mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da WLFM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan za ku iya sauraron mu a kodashi kuke so a shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington. Muhammad Lalo ne tare da Babu Yakubu Makere muka sake dawo a cikin shirinmu na hantsin, inda za ku ji irin matakan da babbar jami'ar adawa ta PDP ke dauka tun bayan hukuncin da kotun kolin ta yanke wanda ake ganin ya samar wa jami'ar daidaito.
Kamar yadda aka sani, akwai jami'u fiye da 15 da muke tattaunawa da su, wannan ma muna ci gaba da tattaunawa da su mu ga yadda za mu samu haɗin kai wajen fuskantar zabuka masu zuwa.
A nan Amurka ko za ku ji cewa babban mai bincike na musamman kan alakar Rasha da gangamin yakin neman zaben Trump, wato Robert Mueller, ya kafa wani babban kwamiti da zai fara binciken saka hannun Rasha a zaben Amurka na bara. To kowane fanni kwamitin zai duba a wannan zargi na katsalandan din?
Yana so wato ya ƙara bincike akan wani abubuwan da ya gani kaman sha'anin kuɗi da ake cewa ma Rasha sun tura wa kaman shi Donald Trump da kuma su wato mutanen da ke hulɗa da su na kasuwanci.
To duk za ku ji ƙarin bayani, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Mujallar da Wall Street Journal ta rawaito cewa babban mai bincike na musamman Robert Mueller ya tattara mutane da za su bincike zargin karya doka domin tantance ko shaidun da aka samu sun wadatar wurin gudanar da shari'a ko kuma a'a. Daukan wannan mataki yana nufin za a gudanar da bincike akan batun kutsehin da ake zargin Rasha da aikatawa a zaben shugaban Amurka a shekarar 2016 na ƙara girma. Masu bincike da masu shigar da ƙara sun yi amfani da zaman mutanen na musamman wurin tantance shaida da kuma yi wa waɗanda suka bayyana gabansu tambayoyin sanin ƙwaƙwaf da kuma sammacin samun takardu ko kuma bayanan kotu domin tantance ko an aikata laifi. Idan har an gano an aikata laifin, mataki ne mai muhimmanci ga kowane irin bincike. Mujallar ta ce masu wannan binciken sun fara aikin nasu ne a cikin 'yan makonnin nan kuma da alamar za su ci gaba zuwa watanni masu zuwa. Robert Mueller da lauyoyinsa suna bincike akan yiwuwan haɗin baki tsakanin Rasha da wato yakin kamfe na Donald Trump. To amma kuma a wani jawabin da ya gabatar na bijirewa da yammacin jiya Alhamis, shugaba Donald Trump ya kira labari na ƙulla alaƙa tsakanin kwamitin kamfen ɗinsa da ƙasar Rasha a matsayin ƙage da abokan adawarsa suke jin daɗin faɗan wanda suka sha kayi a zaɓen bara. Kalaman nasa sun zo ne a lokacin da masu fashin baki da masu sharhi akan harkokin siyasa suke nanata muhimmanci da babban mai binciken ya bayar akan wannan bincike da ake yi wanda ya kafa kwamitin masu taimakawa wurin shari'a.
Ana zargin Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu da laifin cewa yana da hannu cikin wasu laifukan da suka danganci cin hanci da zamba da cin amana a cikin wasu batutuwan rashawa guda biyu. Masu binciken da suka yi watanni suna yi wa Netanyahu tambayoyi a jiya Alhamis, sun nemi izinin kotu akan hana 'yan jarida ɗaukar rahotanni akan waɗannan batutuwan rashawa. Netanyahu ya musanta aikata laifi kuma mai magana da yawunsa ya faɗa a wata sanarwa a jiya Alhamis cewa wannan wani yunkuri ne na bita da kullun siyasa da ake wa Prime Minister da nufin kokarin canza gwamnatinsa. Netanyahu dai ba shine shugaban Isra'ila na farko da ya fara fuskantar binciken aikata laifi ba. A baya tsohon Prime Minister Ehud Olmert an yanke masa hukuncin cin amana da cin hanci a shekarar 2014. Shima Errol Sharon ya sha tambayoyi yayin da yake ofis a kan zarge-zargen cin hanci da samun kuɗaɗen yakin neman zaɓe na haram.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan harin ƙunar baƙin wake a Afghanistan ya kashe aƙalla mutane hudu a daren jiya Alhamis a harin da ya kai akan jerin gwanon motoci da karun ƙasashen waje tsakanin Kabul da babban sansanin rundunar sojan Amurka a cikin ƙasar. Rahotannin farko sun ce fararen hula ɗin Afghanistan guda uku suka mutu a wannan harin da aka kai. Daga bisani kuma jami'an Amurka suka sanar cewa wani sojan NATO na cikin waɗanda suka mutu. Mutane da dama haɗe da sojoji da fararen hula ne suka jikata. Kungiyar Taliban ta faɗa wa manema labarai cewa maharin mambanta ne. Harin na jiya Alhamis ya biyo bayan wani hari ne da Taliban ta kai a lardin Kandahar da ke kudancin Afghanistan wanda ya kashe akalla sojojin Amurka biyu, su kuma 'yan ta'addan suka ce mutuwar ya fi hakan yawa. Ayarin motocin da aka kaiwa harin ya hada ne da dakarun Afghanistan da na NATO da suke kan hanyarsu zuwa lardin Karabakh na Kabul da ke kusa da filin saukan jirage na Bagram, inda sojojin Amurka suka fi yawa. Sanarwar sojojin na cewar maharin ya tada bom ne da ya saka a jikinsa ta makariga.
Shirin tsagaita wuta a sassan lardin Homs da ke tsakiyar Siriya ya kankama a jiya Alhamis. Mai sa ido sun ce hakan ya baiwa fararen hula daman ci gaba da rayuwarsu kamar yadda suka saba a da. Ƙungiyar da ke lura da kare haƙƙin bil'adama a Siriya da cibiyar da ke Burtaniya ta Syrian Observatory for Human Rights ta rawaito cewar ba a keta ƙa'idar shirin ba. A yayin da manema labarai da suke wurin kuma suka ce an sake buɗe kasuwannin kayan marmari da kayan lambu, kana yara suna ta wasanninsu a titunan birnin na Homs. Labaran duniya kenan, muka karanto muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga Najeriya, inda babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta ce shekara ɗaya ya ishe ta ta kammala kin tsakanta har ta tunkari zaɓukan da ke gabanta. Shugaban kwamitin riƙon ƙwarya na jam'iyyar ta PDP, Sanata Amin Makarfune, ya bayyana hakan a wata hira da ya yi da wakilinmu Isa Lawal Ikara. Amma kamar yadda za ku ji a wannan hirar, Sanata Makarfune ya fara bayani ne da halin da jam'iyyar ke ciki tun bayan hukuncin kotun ƙolin da ya tabbatar mai da shugabancin jam'iyyar.
Kafin a kawo ga yanke shari'a a kotun koli, ai mun yi tsare-tsare da yawa. Akwai kwamiti ɗin jeri gana da muka kafa, kwamiti mai kunshi wanda a lokacin kunshi mutane ƙwararru fiye da 250 da aka duba abubuwa daban-daban na gyara jam'iyya da kuma tsare-tsaren. Allah ya ba mu shugabanci wannan abubuwa za mu gabata a ƙasa wanda zai kawo zaman lafiya, zai taimaka wajen cire jama'a cikin kuncin da suke ciki, kuma zai kawo ci gaba a ƙasa baki ɗaya. Duwan mun yi wannan tsare-tsaren, mu jira wai sai an gama yanke shirya ba. Saboda haka wannan tsare-tsaren kuma wasu za su shafi mu gyara kundin tsarin mulkin jam'iyya wanda mun riga mun raba ma 'yan jam'iyya irin wannan gyare-gyare da za a yi kundin tsarin mulkinmu domin su nazari a kai kafin a zo a bi ƙa'idojin da za a yi a wajen convention a ce ga gyaran da aka amince da shi ga wanda ba a amince da shi ba. Kuma kamar yadda aka sani, akwai jam'iyyu fiye da 15 da muke ta tattaunawa da su. Wannan ma muna ci gaba da tattaunawa da su mu ga yadda za mu samu haɗin kai wajen fuskantar zaɓuka masu zuwa. Kuma kafa kwamiti wanda zai duba laifuffuka da 'yan jam'iyya za su iya aikatawa da ba da shawaran kuma irin hukuncin da ya kamata a yi a kansu. Wannan kwamiti ba wai a binciki waɗanda suka nuna bambancin ra'ayi kafin yanke shari'a ne ba, amma mun san cewa akwai karya dokoki da langwasa abubuwa na jam'iyya da sauransu da a baya mana illa. Saboda haka mun ce ne daga yanzu zuwa gaba, amma ba wai a duba baya ana bita da kulle ana cewa ai kowa ne ya so mu wani bai so mu, wannan ba ita ce maganan ba.
Wasu na ganin idan dai kun kafa kwamiti da za a yi sulhu a jawo 'ya'yan jam'iyya, kuka kuma ce ga wani kwamiti na dattawa, kamar za ku yi abin da kila zai tsoratar da waɗanda ke da sha'awar shigowa. Musamman wasu na ganin ranar da aka ce kai ne shugaba, ka ce kowa ya zo a tafi tare.
Amma mun ce an ja layi daga ranar, amma ba mu ce kuma in wani ya yi laifi daga ranar a rabu da shi ba. Ai ran abin da ke jam'iyyar illa kenan. Yawancinsu kuma ai sun zo ana tafiya tare, amma akwai wasunsu 'yan kalilan da har yanzu suna yin abubuwa da ya shafi gaban ƙasa. Za ka ce ne za ka samu su ido? Ai zaɓi ne, ko dai suna cikin jam'iyyar ko ba sa cikin jam'iyyar. amma mutane kace kana cikin jami'a dole ka buƙa idojin ta kuma ka bar jami'a ta zauna lafiya.
Wasu sun ji kana cewa da kai da shugabanni kun yafe wa Allah sukai abin da ya baya, amma dai an ji ɗaya daga cikin ku musamman shugaban gwamnati na PDP yana cewa dole sai Allah ya tabbatar da Allah sukai laifi.
To shi gwamnati ba shugaban jami'a ba, mu kuma mu ne shugabannin jami'a, jami'a ce ke ladaftarwa.
Yanzu haka akwai kalubale da ke gaban jam'iyyar PDP na lokaci da kuma irin abubuwan da suka faru a baya da ake so duk abin da za ta kila ta gama shi a cikin shekara daya. Ya kace ganin dama da kuke da ita na shawo kan dukkanin abubuwan da ke gaban ku cikin wannan lokaci?
Mun gode mu Allah da ya fitar da mu daga cikin wannan gangi. Amma ba sati biyu ba da muka fito daga cikin wannan gangi na shari'a, ka tuna jam'iyyar APC ta yi mitin da gwamnoninta? Shine mitin ina jin an yi hala shekara ma ba su mitin ba, sai da suka ga abin da ya samu jam'iyyar mu na alheri. Amma da aka fito wannan mitin ka ji irin maganganun da ke fitowa daban-daban, amma wasu suna cewa za su bar jam'iyya. Ina tunashe ka da jama'a cewa mu a lokacin da zai kasance muna fitowa da cikin namu matsala, lokacin da wasu za su fara shiga cikin nasu matsalan kenan. Saboda haka mu muna da shekara daya mu kintsa, kuma wasu suna da shekara daya su watsi.
Senator Ahmed Makarfi kenan na jam'iyyar PDP. To a nan Amurka, mai bincike na musamman da aka nada Robert Mueller domin yin dubi kan zargin katsalandan din da Rasha ta yi a zaben Amurka ya kafa wani babban kwamiti da zai fara binciken sa hannun da ake zargin Rasha ta yi a zaben na bara. To sai da shugaba Trump ya ce duka labarin kanzan kurege ne.
The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is.
Shugaba Trump kenan yake cewa duk wannan labarin kanzan kurege ne, maboya ce kawai suke nema saboda mummunan shan kai da suka sha a tarihin Amurka. Shikenan abin da ya kamata a bincika shine sakonnin email 33 na Hillary Clinton da ta goge. Fasarar kalaman shugaban Amurka Donald Trump kenan. To na tuntubi Aminu Yakubu Lame, wani mazaunin nan Amurka da ke sharhi kan siyasar kasar, yadda ke kallon wannan sabon mataki da ya kunno kai a binciken na Rasha.
To wato ya danganci yadda aka ka duba abun daman shi wato wannan babban kwamiti akan saka su na farko, watakila zai iya dokar kasa zai iya nuna cewa wato yana so wato ya kara bincike akan wani abubuwan da ya gani kaman sha'anin kuɗi da ake cewa ma Rasha sun tura wa kaman shi Donald Trump da kuma su wato mutanen da ke hudu da su na kasuwanci da kuma musamman wato wannan mishin da ake cewa shi dan babban dan Donald Trump yayi da wannan lawyer yan Rasha. To wannan committee abinda za su yi dai ba lalle bane wata ke da za su samu laifi, amma abin da su tabbata shi ne su tabbata cewa yayi wannan magana na farko, sannan kuma ya zama cewa dole wato in har suka ce ga abin da ake so su kawo su ga kaman takardu kaman su telephone da wato da zai nuna sun yi magana kan waya ko kuma da su suka, dole dai wato in har yazo wannan gaban wannan committee din dole ya faɗi gaskiya, saboda ya san cewa aka san cewa ƙarya yi to zai zama na kusancewa zai ma za a iya sa shi a kurkuku hakan nan.
Na ji ka ce kamar mai yiwuwa ba za a iya samun komai ba dangane da wannan bincike da za a fara. Wasu na ganin kamar shi wannan lawyer na musamman din wato Robert Mueller ya gano wani abu ne shi yasa ya sauri ya kafa wannan babban kwamiti domin ya bincike wannan batu na Rasha.
To haka zai yi hakan ne kamar yadda na ce da abin da wataƙila ke so tabbatar. So kwamitin na su taimaka wa shi Robert Mueller din ne ya tabbatar da cewa wannan abu ya faru, duk wani abin da yake bukata wato ya faru, amma kuma ya sa wato zai tilasta wa su mutanen Trump dole su bada duk wani takardu ko kuma wani sha'anin telephone da shawaransu da ake bukata dole su bayar, saboda sun san cewa wato kwamitin dai wato ta kara wa shi Robert Mueller din karfi ne. Kuma ina ji a nawa garin ya zama na cewa dan tunda yanzu kaga Donald Trump da yana cewa in har Robert Mueller ya fara binciken wannan sha'anin kuɗin sa da al'amuran kuɗi da kasuwancin sa da ya kafin ya zama shugaban kasa, to wato ya wuce layi, saboda haka zai iya tunda kwanaka san ana ta cewa Donald Trump yana tunanin cewa wato ya kore shi. To amma yadda ya riga da ya kira wannan committee wato suna zama da za su yi kuma zama na dindindin wa za su kai shekara guda suna zaune kawai su rinka kiran wato shedu da shauransu, zai yi wahala wa Donald Trump a ce yanzu ya kore shi.
To wani martani da shi shugaba Trump din ke mayarwa dangane da wannan babban committee da ake so a kafa ko kuma aka kafa shine kamata a mai da hankali kan batun binciken sakonnin emails da aboki hamayyarsa Hillary Clinton ta goge a lokacin yakin neman zaben da aka yi a bara.
To ban Allah kare ya sani, amma gani na bisa ka abin da muka sani ban tsamman wani abu ne na bincike ba wanda har za a ce shi Robert Mueller duba. Tunda kaga sun da sun riga da sun cewa kaman wato shugaban FBI na da ya riga da ya ce ba a samu wani abu, yayi ta goge wannan wato emails, amma kuma a nasu binciken ba ta goge ne da niyyar cewa ta boye wani abu ba.
Lura da yadda wannan batu na Russia ya mamaye kusan daukacin watanni shida da shugaba Trump ya kwashe yana mulki, kana ga an dauko hanyar kawo karshen wannan batu koko dai har yanzu akwai tsoron tafiya a gaba?
Ina ji har zai da shauran abin da mu sani ba, saboda haka bazan ce an kusan zuwa karshe ba. Zai yi kuma to karshe ya danganci me na farko ne suke nufi karshe. Zai yi watakila ko zuwa karshen shekara a zaman cewa sun gama binciken, ko kuma zuwa cikin shekara mai zuwa. Allah kada ya sani. Sai kuma wato shi Robert Mueller da ya san cewa abin da yake duba, tunda kaga wato abin ya in an yi sun duk wani sun kira wannan shaida yau ne shaidan ya faɗi wani abu ko kuma wani abu ya sake fitowa cikin wato shaida da za a bayar, ya zamana cewa kuma binciken ya karu ya su kara ci gaba.
Aminu Yakubu Lame kenan wani mazaunin nan Amurka. To kafin mu je ga shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar, bari mu shakata da wannan waka. Kuma da yanzu karfe 3 na tsakar dare ne da minti kusan 19 a nan Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan da bakuwarmu Hajiya Bilkisu Salisu Ahmadu, marubuciyar littattafan Hausa. A makon da ya gabata ta yi mana bayani akan irin abubuwan da ke ci mata tuwo a ƙwarya da kuma irin matsalolin da mata ke fuskanta. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda na fara da yi mata wannan tambayar. To Hajiya, bari mu koma ga batun yadda kike rubuta littattafanki. Kamar ta ya aka kike samun labarin littafi hakki zauna ki yi bayani akan ki bayyana abu kamar yadda kika ce da Turawa ke bayyana abubuwa.
Tun da farko na sai rubuta littafi tun ina da shekara 22 a duniya. kin san jaridu ne suke kawo labarai a go ko tsararren radio ne ke san radio ce ne san kuma a radio sai irin mutane da akan iko tsasha sai zai iya yin wani tsaki akan ta kin ga ce na ku da zai in ji tsakanin shin an ce yau na ji labari an yi tsaron kai ko an yi kaza ko an mata auren da ta fara radio to shi ne kake nuna haka to ni zai hana ni ko an kirkira wannan labari yana fara kirkira wannan labari yarinya ta fada ga mun cikin video da yana ya kashi na ga neman ba Allah ya ci iko kadan ina samu da dalar bara mata ina ta kaje kan cikin cikin san da ke ban haka ga wani na ga wani hasu na ga kafi da shi hawa zai aure ga shi dan ci to na aka ci ci cikin shi abin da ya samu ce karkashi sai yi rubutu ne kawai in kusa da kan da shi da ya aure ba shi da yau da baka ina karanta ne tawon balaraba nan ne su ci wannan gaba ne shin daga cikin take kin tsira ne su ci alhamdulillah ina zan yi kirkira ce ina kallon ta yin shi ina kuma me ne ya ya san gobe ina ga ni ne yanda nake son ta kawo ba mutuwa ci ta jike to je ne allura ina kawo ta lauki ita ta yi a cikin daji ni kuma ina kawo a cikin wannan ba shi nake ga aidan ni ko ba irin kungurmin daji ba ita da ta dauko wani ne kuma ana son cikin daji san ko ni ba amma ni Allah ka tana da sai idan ni kuma sai na kawo shiga cikin kuna kuma da zan ji a Najeriya ba kafa da ke da ki da sai idan kuma baka tsaye yawa ba ka yan baka tsaye ki ne kuma yin tore in ka ne da kafa da ke iya ta yan ta tsaye sun da mun ba shi da zama bari in nuna aiki sun ina mun sai da ne ta kuma ba shi ne ki abin da yasa ya na fara kinkirwa na san mun ba shi inda ke ne makaranta don ta hutu ba ina sa duk da na sai zai ne amfani ko mutane da yawa su suka karɓi tunanin shi in sun ji ai za su ga gidan baban Asiya ɗin ko gidan mu da ke Alhaji kuma ma faɗi an gwana ce kofar fada na ka dubi ta ba na ka dubi ta ba
kuma akwai kofar fada a mallan fashion
akwai wuri kuma sunaye ne amfani da wanka wani suna aljani ba san ko na ne na wasa ina kawo sunaye na ƙarfi ƙarfi haka da ƙarfi mutum ta sai suka ta gani abincin an da gaske ne wanda ke fara da gaske ko duk kirkira ne da wannan kudi na an anfi ni sai ne da ba shi da yayi ko da yawa ina ba shi uku an dura in kina
eh cikin littattafan da kika rubuta akwai waɗanda kin rubuta su ne bisa ga ainihin abin da ya faru a zahiri ko ku daidai kirkiro su kika yi
wallahi da kirkiro ne ni kirkiro ne ko na san kin san sai ne na ba rawa shi tara shi ya daga ni ni ta da mu hankali na ga sai kirkiro sai mutum kirkiro ya tabbata shi ma zai yi kirkiro kina sai na ga cewa ke in faɗa abin da ke faruwa kirkira ne amma abin da ke faruwa a rayuwar dan Bahaushe ni yanzu sai kamar jira aka yi daga ga tana ba da wani tarihi na zamanin Aminu Kano yake shi da ɗin kike shi dan Bahaushe da ta aje kun da daga tacce abinci ke a aure da haihu shi ta mutu ina rubuta ne zan ga ma yayi ne da Hausawa in kike rayuwa gidan iyaka da gidan mijinka sai na ga wannan kalmar kenan daidai dan Bahaushe ke aure a cikin abinci ke aure da haihu da kuma ke mutu to ni na ga tuni zai ka ke yayi ne da kike mutu ke abubuwa ba
yanzu kina kan rubuta littafin ko kin gama rubuta shi
ina kan ba gama ba ina sai dai zai yi tsawo to kin ga in na kawo matsala ai ya kamata in kawo kuma za a warware ta
ko babu shakka a gurguje kamar wani irin kalubale kika fuskanta a wannan sana'a ta ki ta rubuta littafin Hausa
gaskiya na shiga hali sosai daga farko din
kash ma sauraro lokaci yayi halin nasa dan haka zamu dasa aya anan sai kuma mako mai zuwa idan me duka ya kai za ku ji mu da ansar wannan tambayar a madadin ita babbar bakuwar ta mu Hajiya Bilkisu Salisu Ahmadu da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Allah gaida Maryam Dauda yanzu kuma sai ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio America. Sunana Kasim Aliyu Asada, sadaran matasan Asada a jihar Sokoto. yau zan bada na ra'ayi dangane da tahiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari birnin London domin ya ga likitansa. Ta ina mai roƙon Allah shi ƙara ba shi lafiya jikinsa kuma ya nuna shi gida lafiya da cigaba da ayyukan anan da ya cigaba da yi ma 'yan ƙasar shi Najeriya. Sa'annan ina roƙon Allah shi ƙara ba ƙasarmu Najeriya zaman lafiya da kwanciyar ƙaruwar tattalin arziki da dama.
Mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Dan Allah muryan Amurka ku miƙa min sako na zuwa ga masu son ballewa a Najeriya wai kan kafa kasa ta su ta kansu. Ya kamata masu son ballewa a Najeriya ku je ku kafa kasa ta ku ta kanku. Ku saurari wannan jawabi nawa da kunnan basira. Babu wani dan adam a kasa wanda ya isa ya fita ya ce zai je kafa kasar kansa bayan kasa tana dunkule kana karkashin shugaba guda ɗaya takan. Amma wai ku yanzu ku ce za ku ware kanku ku je ku kafa kanku. Don haka ina kira da gwamnatin Najeriya wannan kalamu nasu ya kamata gwamnati ta ɗau mataki a kansu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Alhaji Musa Amerikan Suya daga Kebbi Najeriya mazauni Owari. Na ra'ayi da zan bayyana ina kira ga shugabannin ƙasar Najeriya musamman 'yan majalisa ta tarayya da fara shugaban ƙasa. To kar ku yi wasa fa wankin kulla ya kai ku dare domin barazanar 'yan Biafra. An kyale suna ne da sun ga dama suna yawo sako-sako da motoci da tutarsu. To ku sani ba abu kamar wasa zai zama babba idan an karɓa ƙasar ma mu ba wani abin da ko da kada mu gale yinsu. Mu shugabanninmu na arewacin Najeriya sun kace mu domin dan ba su unwana ma 'yan arewacin Najeriya komai ba shi ne suke jin tsoro a raba Najeriya su ji kunya. To kunya a dama kun gama ta. In kuna gyarawa ku gyara a sake-sake don wannan al'amarin na barazanar boko 'yan Biafra ya yawa.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
An lalata wasu kayan ado da aka kera da haurin giwa na sama da dala miliyan 4 a birnin New York a jiya Alhamis domin nuna wa jama'a haurin giwa, wato na giwa ne, amma ba na adon mutane ba ne. An zuba waɗannan kayan ne cikin inji da ke niƙa su su zama ƙura. An kwace waɗannan kayayyaki ne a wani bincike da aka gudanar a birnin New York. Kayan sun haɗa da wasu ƙere-ƙere masu sha'awa da masu rajin adana namun daji ma za su iya tabbatar da kyawunsu, amma dai ƙere-ƙere ne da bai kamaci a ce an yi su ba. Wata cibiyar rajin kare namun daji ta Wildlife Conservation Center wacce ta ba da tallafi wurin lalata waɗannan kayan ita ce take cewa wato an kashe ɗaruruwan giwa don kare irin waɗannan kayan ado. Mujallar ta Wall Street Journal ta rawaito cewa mai bincike na musamman Robert Mueller ya tattara mutane masu da za su yi binciken zarge ko an karya doka domin tantance ko kuma shaidu da aka tattara sun wadatar a gabatar da ko kuma a gudanar da shari'a. Daukan wannan matakin yana nufin za a gudanar da bincike akan batun kutse da ake zargin Rasha da aikatawa a zaben shugaban ƙasa na Amurka na shekarar 2016. Masu bincike da masu shigar da ƙara sun yi amfani da zaman mutanen na musamman wurin tantance shaida da yi wa waɗanda suka bayyana gabansu tambayoyin sanin ƙwaƙwaf da kuma sammacin samun takardu ko kuma bayanai na kotu domin tantance ko an aikata laifi. Idan har an gano an aikata laifin, mataki ne mai muhimmanci ga kowane irin bincike da za a gudanar. Ana zargin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da laifin cewa yana da hannu cikin wasu laifuka da suka hada da wato da suka danganci cin hanci da zamba da cin amana a cikin wasu batutuwan rashawa guda biyu. Masu bincike da suka yi watanni suna yi wa Netanyahu tambayoyi. A jiya Alhamis sun nemi izinin kotu akan hana 'yan jarida daukar rahotanni akan waɗannan batutuwa da suka shafi rashawan. Wani ɗan ƙunar bakin wake a Afghanistan ya kashe akalla mutane hudu a jiya Alhamis a wani hali da ya kai kan jerin gwanon motocin dakarun ƙasashen waje.
To sai mu ci a gaida kifa biya kubu makeri masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na hatsi na wannan rana, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chad za mu sake dawowa da wani sabon shiri wato 3 kenan agogon Ghana. Kada manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu a madadin shi Baba Yakubu makirin da ya ta ni gabatarwa da kuma Cuba Hero Didine da ya hada mana shirin sai injiniyar mu Malama Zainab Muhammad Lalo ke cewa ayi wuna lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC.